السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Yau da taimakon Ubangiji Subhanahu Wata'ala, kuma muna godiya gare shi da ya mana tsawon rai kuma ya ba mu lokaci da za mu cika alkawari wanda na san sai ya tambaye mu a kansa. Mun fara wani abu daga ciki, duk da a wajen gabatarwar ba a yi bayanin a inda na tsaya ba, wanda wannan zai min jagora wataƙila saboda yanayin ayyukana da abubuwa, wataƙila in manta a ina aka tsaya saboda yanayin rayuwa da ake ciki na ayyuka da abubuwa iri daban-daban. Amma ko da an samu haka, abinda zan ɗora a kai shine sai mu tashi sun mabada lahum min ba'di ma ra'awul ayat la yasjunannahu hatta hin wa dakhala ma'ahu sujna fatayan. Sai mu dauko daga nan shine kamar wato mashhad na 11 a cikin surar. Allah madaukakin sarki ya dauko ita kisar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam, wato daki-daki, kuma ya ambace ta a Hasanul Qasasi, mafi kyawun kissa wajen yanda aka jera ta da zubi. Tun daga lokacin da Annabi Yusuf alaihi salamu ya yi mafarki na wa'annan rana da wata da taurari, zuwa lokacin da ‘yan uwansa suka shirya, lokacin da ya gaya mahaifin da kuma kwabar da mahaifin ya masa alayhi wassalam, da kuma abinda ‘yan uwan suka shirya, suka dabara, suka kulle abubuwa, suka karɓe shi daga hannun mahaifin da jefa shi a rijiya da suka yi, da tsunto shi da aka yi, aka tsamo shi daga rijiya da kuma saida shi da suka yi, da kuma kai shi Misra ya zama bawa. Nan kuma ya gamu da fitinar mata, a ƙarshe shi da kansa ya ce da Ubangiji ya zaɓi kurkuku, kuma yana roƙon Ubangiji ya kare masa kaidin na mata. Ubangiji kuma ya amsa roƙonsa ya kaidin su. To daga nan Ubangiji sai ya ce suma bada lahum in ba'di ma ra'awul ayati la yasjunannahu hatta hi wa dakhala ma'ahu sujina fatayan قال أحدهما إني أراني أأسر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار mata abu duna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sulatani inil hukmu illa lillahi amara allah ta'budu illa iyahu zalika ad-dinul qayyum walakinna akthara an-nasi la ya'lamun ya sahibi yasjuni amma ahadukum fa yasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fa yuslabu fa ta'kulu dayru min ra'sihi قُدِّيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ تونا يسشي مشهد نشهد يا cikin surar to wannan mashhad nashad ya ubangiji yana cewa summa badalahu min ba'di ma ra'aw al-ayat sai ta bayyana gare su bayan sun ga ayoyi da hujjoji cewa Annabi Yusuf alaihi salamu bari'i ne ko kutacce ne ba laifi ba hannunsa a ciki na duk abin da aka tuhume shi to me suka gani shine da Yusuf jannahu hatta hi za su saka shi a kurkuku zuwa wani lokaci shi kuma yana daga cikin makircin mace domin da aka yi wannan aka ce a bada shaida aka kirawo shahida shahidu min ahliha sai yace a zo a gwada da qara'inu wato abubuwan da ake iya gani na fili da su za a kafa hujja sai yace a duba a gani rigarsa in daga gaba ta yanke ta fashe to laifin sa ne in kuma ta baya ne laifin ta ne ana duba sai a ga riga ta baya ta yanke sai shi Azizu Misra sai ya ce to wannan makircinki ne Yusuf ba shi da laifin komai amma dai a bazancan to ita mace da ta ga haka sai ta rikice sai ta ce to fa ni ba na fita ina mata aure ina cikin gida shi kuma yana fita ko ina da inda aka tambaye shi zai bayani ne ko ba ni da yanda zan je in kare kaina to kai Azizu Misr ko ka banni ni ma in dinga fita unguwa unguwa duk inda ije yi bayani ni ma in yi nawa in ko ba haka ba sai dai ka daure shi wannan shine sanadin da yasa aka daura Annabi Yusuf alaihi salam makirci ta shirya ko a bata ta dinga fita duk inda yaje aka tambaye shi ya bayani ita ma ta yana ta in ko ba za a yi ba to kar ki fita balle ya fada nasa ita ba za ta fada ba sarki ya ce wannan shine daidai sai aka tsare shi sai ubangiji ya ce wada kalama a husujina fataya a lokacin da za a saka shi a kurkuku kuma sai aka dace a ko yan su samari guda biyu sai suka shiga kurkukun tare to da suka shiga kurkuku suka zauna sai suka ga Annabi Yusuf alaihi salam duk jama'a sun karkata a gurin su saboda akwai nutsuwa akwai ilimi ga kuma cikakken hankali to sai gira irin ta mutuntaka ko kuma ta mutuntaka za a ce sai ta motsa cewa su ne masu ba sarki abinci su suke kusa da sarki koyaushe su ake so a gani wanda a rayuwa irin ta da makocin a daidaita sahu ma babba ne a gari kowa tsoron sai ke ji saboda me ake jin tsoron makocin a daidaita sahu saboda a daidaita sahu ga gidansa ga nasa amma shi kuma ya aikin a daidaita sahu shi ne ranar juma'a in aka zo za a yi sallar juma'a ga sarki a sahu kuma ga hakimai shi ma yana sahun hakimai zai ce a daidaita sahu a gama kafadu duk hakimai sun san shi sanin da hakimai suka yi masa shine zai sa makocinsa ya zama da kima a duk kasar gaba daya to balle wanda yake ba sarki abinci shine sai suka ga to dan me su suke da wannan kimar kuma amma ba a kula su sai suka shirya ya ce bari a yi masa tambaya an gama kuma a ce ba a yi abun ba to kala a haduhuma sai ɗaya daga cikinsu ya ce inni a rani a asuru hamra ni na yi mafarki na gani ina nannagen giya nannagenta suke ina nannagen giya wa kala al-akharu shi kuma na biyun sai ce inni a rani a hamilu fauƙara a shi hubza ni na yi mafarki na ga a kaina ina ɗauke da abinci ta'kulu tsairu minhu tsuntsaye suna ta tsatsaga daga ciki sai suka ce nabi'ina bi tawilihi yi mana bayanin fassarar wannan mafarkin inna naraka min al-musinina, wa muna ganinka daga cikin mutanen kirki, mun ganka da nutsuwa, kowa ya yarda da kai. Qala sai Nabi Yusuf alayhi salam kafin ya fassara mafarkin sai da ya bayanin kansa tukun, wato ya faɗi background nasa. Sai ce la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi, babu abincin da ake kawo muku wanda ake baku na safe ko na rana ko na dare, illa nabba'atukum bi tawilihi, sai na baku labarin komai nasa da daddare bai haɗu da kowa ba, sai ce gobe da safe abinci iri kaza za a yi, kuma da safen sai a gani, sai ce kuma da rana iri kaza za a yi, kuma sai su gashi a kai, da daddare iri kaza za a yi, sai ake yi, sai da ya tunasar da su wannan, ce to haka fa nake da ku. Sai na ba ku labarinsa min qabla an yatiya kuma, tun kafin abin izo muku, sai ce zalikuma mimma allamani rabbi, wannan wancanan ku biyun nan yana daga cikin abin da Ubangiji na ya ilmantar da ni. Amma wannan kalmar wancanan ku Bahaushe a yanzu yana ganin kamar abu ne ma Hausa ce tsantsa, kuma Larabcin aka fassara. Saboda a Larabci akwai ismul isharati, wato ismi na isharan za a yi maka nuni a ce wannan, to shi ne za namiji kenan, ka ce za wannan namiji. In ka ce zihi wannan amma mace, za namiji guda ɗaya, akwai zani maza guda biyu, sai kuma ula'ika da yawa kenan, za zani ula'ika, to akwai kuma za da kuma ta da kuma zani da tani da kuma ula'ika, kaga biyar kenan, za ta kace zalika, ta kace tilka, zanika, tanika, to ula'ika. To in ka zo za shine ismul isharati, lamu shine lamul bu'udi da yake nuna kimar abu ko nishansa ko ɗaukakarsa, kafin wanda kake nuna wa abin shine ka. In na ɗauki littafi na ce zalikal kitabu, za shine wannan littafi, ka ɗin kuma kai namiji guda ɗaya kai nake nuna wa, ce zalikal kitabu. Za ismul ishara, lam lamul bu'udi, kaf kaful khitab lil muzakkar. In mace ce sai ka ce zaliki, wannan littafin nake nuna miki. In mutum biyu ne sai ka ce zalikuma, wannan littafin kwaya ɗaya ku biyu ko nake nunawa. In ka ce zalikum, wannan littafin kwaya ɗaya ku maza da yawa nake nuna muku. In ka ce zalikunna, wannan littafin kwaya ɗaya ku mata da yawa nake nunawa. Kaga zalika, zaliki, zalikuma, zalikum, zalikunna, kaga shiga biyar kenan. Sai ka ce tilka, tilki, tilkuma, tilkum, tilkunna, kaga mace kake nunawa, wannan kujerar, inda Hausa ne wannan kujerar. Amma kai namiji guda ɗaya nake nuna saboda ka tilkal kursi misali. In mace ce tilki, in mutane biyu ne ko maza ko mata tilkuma, in suna da yawa maza tilkum, in mata ne tilkunna, to haka in ka zo kaga shiga biyar kenan. Sai ka ce zanika, waɗannan guda biyu littattafan kai wane nake nunawa. In ka ce zanikuma, ai zaniki, waɗannan littattafan guda biyu ke wance ke nake nunawa. In ka ce zanikuma ku biyu nake nuna muku wannan littattafan guda biyu, ko maza ne ku ko mata, sai ce zanikum, ku maza da yawa nake nuna muku wannan littattafan guda biyu, zanikunna, kaga shiga biyar. Sai kuma tanika, taniki tanikuma tanikum tanikunna shi ga biyar shi kuma ulaika ulaiki ulaikuma ulaikum ulaikunna shi ga biyar ismul ishara tare da kaful kitabi yana da shiga 25 a larabci sunna to shine zalikuma mimma allamani rabbi ina da cin abinda ubangiji na ilmantar da ni inni taraktu millata qaumin ni na rabu da hanyar mutane tafarkin mutane addinin mutane waɗanda la yu'minuna billahi basu ba da gaskiya da Allah ba wahum bil akhirati hum kafirun sun kafirce wa lahira ba sai da za a tashin kiyama ba na rabu da wannan hanya amma watta ba'tu millata abai na ba tafarkin mahaifana suwaye mahaifan nasu sai ce Ibrahim wato khalilullahi Ibrahim alaihi salam wa ishaq ibnu Ibrahim alaihi salam sannan waye aqub ibnu ishaq alaihi salam saboda ya zama karimun ibnu karimin ibnu karimin ibnu karimin mai alfarma yusufu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dan mai alfarma ya aqub ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dan mai alfarma ishaq ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam dan mai alfarma ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam saboda yana da daraja manya manya a cikin annabi alaihi wassalamu duk annabin da annabi ne ya haife shi yana da wata daraja ta daban a cikin annabawa kuma duk annabin da ya haifi annabi shi ma yana da wata daraja ta daban a cikin annabawa wannan falala ce da Allah yake wanda yake so sai ce ma kana lana an nushirka billahi min shay bai kamata ba mu haɗa bautar Allah da wani abu ko mun kankantar sa ce zalika kaga za Allahu lamul budi al kafu kaful kitab zalika min fadlillahi alaina wannan shine wancananka wancan ka kuma ke sai ce wancananka wancan shine ismul ishara ka din kuma sai da yake magana to shi ba hoshin da yake Hausa yake cewa wancananka wancan abu ne kina waka kuma kai nake nunawa to sai ce min fadlillahi alaina wa ala nasi tauhidi kai ta Allah yana da cin falala Allah akan mu zuriyar Nabi Ibrahim alaihi salam sannan wa ala nasi kuma falala ce akan dukkanin dan adam da isa mu falala ta tauhidi a kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala ya samu nutsuwa ya tafi da ƙahuhuwansa ba tare da tafiya da ka ba duk abin da Allah ya saukar na addini wanda yake akwai tauhidi a ciki abu uku ne a cikinsa na ɗaya shi ne taharirul aqali tace hankalinka ya zama hankali ba ɗanye-ɗanye ba kar ka ringa tafiya da ka zama ci da kafa kake tafiya wani duk ba shi da tauhidi da kafa ba da kafa yake tafiya ba da kai yake tafiya amma mai tauhidi shi ne ke tafiya da kafa an rairaye hankalinsa an tace shi ya zama tas babu wani tsoho ne na taɓin hankali ko wani wauta ko wani ruɗu tare da shi sannan kuma ɗabi'unsa da halayensa kuma an kyautata su shi yasa ake farlanta ibadu shi kuma islahul fardi ne nafsiyan wa khulqiyan a canja ɗabi'unka canja halayenka a yi musu saiti na uku shine iqamatul adalal ijtima'iyya sai a tsara yanda zaman ku zai zama na mutane ba na dabbobi ba ya zama shari'a ce za ta dinga tafi da ku to shi wannan maganar ta fadlillahi alaina wa ala nasi walakin aktharan nasi la yashkuru kafi mutane ba sa gode wa Allah a wannan to shi sha'anin addini wanda annabi Yusuf alaihi salam ke faɗa wato abu ne da yake da wahala a kowane irin zamani saboda shi dan adam a gaba da a gaba gare shi ko abin da yake rayuwa a kai akwai abubuwa guda uku tare da shi daya shine abin da ido yake iya gani yaga wannan farin abu ne ko baki ko ja ko kore ko shudi ko ya ga abu dogo ko gajere ko kyakkyawa ko mummuna ko kakkaura ko siriri wannan ba mai ja a kai haka abinda kunne yake ji zai ji sauti mai ƙarfi ko siriri ko mai daɗi ko mara daɗi haka hanci zai baka labarin abinda iji wari ko ƙanshi haka harshe zai ɗanɗanar maka abu mai zaƙi ko mai ɗaci ko mai bauri ko mai gishir-gishir ko kanwa-kanwa ko ƙara-ƙaro duk dai gashi na har ma abinda ba za ka iya fassara shi da bakinka ba haka hannunka in ya shafa abu zai iya cewa wannan abu mai laushi ne ko mai santsi ko ya ce mai kaushi ne duk ba ka da matsala a kansa amma na biyu shi ne abinda ba za ka iya gani ba sai dai hankalinka ya tabbatar maka akwai shi misali mutum yana zaune a guri daga nesa a cikin wani guri a kewaye kawai sai ga hayaƙi sama ko a gaya masa ko kar a gaya masa ya tabbatar wuta ce to kaga hankali ne zai gaya masa nan ko bai ga wutar ba akwai alamar da ya gani zai ce masa wuta ce in ya ce maka wuta ko ya rantse ba zai ka fara ba duk wanda ya je sai ya ga wutar magana nan da nake yanzu muryar ta fita daga nan da waje duk ake ji kowa aka ce maka akwai lantarki zai yadda saboda ba za ka taɓa ganin lantarki a fili ba amma za ka ga aikinsa hankali zai iya tabbatar maka akwai lantarki amma ko ba za ka iya ganin lantarkin ba amma ana ɗaukewa za ka jimre nan ta tafi to shi ma hankali abinda hankali yake riska ya gane ɗan adam ba ya shi da ja to abu na uku mai wahala shi ne labari abinda ba ka ji ba ba ka gani ba ba za ka iya kuma ganinsa da hankali ba a gaya maka a ce akwai to shi addini gabaki ɗinsa ka cukan a kan labari aka gina shi saboda haka yake da wahala duk annabin da ya zo sai an yi rigima da shi saboda abinda ɗan adam yake iya gane abu iriske shi guda biyu ne ba da su ake magana ba da wancan ake magana wanda shi hankali da hawas ba za su iya ganinsa ba labari za a gaya maka ya ce ubangiji ɗaya ne sai baka taɓa ganinsa ba ga taɓa jin maganarsa ba misali amma da ya za ka gane shi shi ma a irin wannan sai dai ka gane shi ta hakan ayyukansa ya halicci mutum ya halicci kaza ya halicci kaza ya halicci kaza ya halicci kaza amma abin da yake faruwa dangane da tauhidi ta ina za ka gane abin da ya faru ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa mana cewa lokacin da mutane suke alamu zarri da Allah ya halicci annabi Adamu alaihi salam wato ba a shiga alamu sura ba yanzu a alamu surati muke kowa da ka gan shi kana gani za ka san wane ne saboda ka san kamanninsa da komai in hotuna ka maka na mutum dubu kana zuwa da za ka ware saboda a cikin alamu sura yake amma alamu zarri ba wanda ya ɗauki kama gabaki ɗaya kama ƙwaye zarra ake duk halitta gabaki ɗaya ana tsoron annabi Adamu sai Allah ya ɗauki alƙawari a wajen annabi Adamu alayhi salamu ubangiji ya ce alastu bi rabbikum ni ba ubangijinku bane dukkan namu nan ba wanda zai sa lokacin da ake kaga labari ne sai dai mu yadda an yi to da ake alastu bi rabbikum ake tsit sai annabi alayhi salamu ya amsa ya ce bala anta rabbuna shine wani mawaki yake cewa wa yawma alastu sara a qabla kulli li qawli bala wa lawlahu latahu ranar da Allah ya ce alastu bi rabbikum shine yayi gaggawa yace da ubangiji bala anta rabbuna ba dan shi ba duk halitta sai ta ruɗe karshen ta Allah ya shafe su kina faɗa kowa sai amsa ce bala anta rabbuna sai shi kowa kuma zaka shigo alamul sura sai ce to kada kiyama ta tashi wani ya ce mun bai san wannan ba ba wanda zai sana wallahi kiyama tana tashi kowa sai ya san an yi dama abu in ka manta shi bukatar su ce ba ta zo ba tana zuwa zaka tana to ji wannan to sai kuma ya ɗauko amana sai ce sama da ƙasa da duwatsu ga amana shine zaɓi kai abu da zaɓin kanka ko kai ko ka bari zan baka wannan ikon sai sama ta ce a'a ubangiji ba zan iya ba ƙasa ta ce Allah ba zan iya ba duwatsu suka ce ba zan iya ba shine Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahminha wa ashfaqna minha amma me fahamala hal insan innahu kana zaluman jahula, sai dan adam ya karba in ya cika fa ni'ima, in bai cika ba to kana zaluman jahula, amma in ya cika ba a cikin zaluman jahula. To shi ita wannan amanar da aka bari shine zabi, kai ko kake sama aka ce tsaya inda kike, sai ta ce naji, ƙasa zauna nan da kike ta ce naji, rana yayin da ake so ki tafi ta ce taji, wannan duk ba zaɓin sa a ciki. Amma ka a ce da kai an yi kiran sallah kana tsake bacci, ladan ya ce as-salatu khairu minan nawmi, ka tashi daga baccin ka je kai alola ka tafi sallah, za ka zaɓi wannan, wani kuma sai ce ba zai ba, to anan amana take. Ramadan ya zo a ce da kai daga hudu alfajiri zuwa faɗuwar rana karkace karkasha ka a kusanci iyali kuma ka yadda, kana da ikon da zaka ce ba za ka yi ba, abin da ya sa ko a ce sha'awa ba za ka yi ba. To wannan shi ne addini. In ka riƙe ba zaluman jahula ba, in ba ka riƙe ba ka zama zaluman jahula. Sai malamai suka ce ana buga misali da mutum mai kuɗi, yana da wata tafkekiyar ma'aikata, factory ce babba masana'anta, yana da 'ya'ya goma, kowanne ya masa aure ya bashi gida ɗaya, ya kuma yanka masa duk wata ya zo a bashi 50,000 sai dinga cefa ne, ko a bashi 100,000 zai dinga cefa ne, duk suna yin haka. Sai kawai ran nan yace ku goman nan waye zai min alƙawarin abu guda ɗaya, ki tafi ƙasa kaza kar ya dawo sai da PhD, waye zai yadda? In ya zo duk wanda ya wannan alƙawarin, in ya zo ya dawo da PhD, to wannan ma'aikatar factory ɗin gabaki ɗaya da duk estate ɗin da ake da sunata na bar masa. Sai ɗaya daga cikin zambar sai sauran suka ce duk ba za mu iya ba, sai ɗaya ce ni zan iya. Sai ce to bari in shirya ka a yi maka passport, a yi maka komai, a nema maka, a saman maka admission da duk wani abu da kake bukata a tura ka. Sai aka tura shi, ita fi ije ya samu tsawon lokaci, sai ya samu PhD, sai ya dawo. Wannan zai zama zaluman jahula? Me za a masa? Sai a bashi ma'aikata gaba ɗaya. In ku ita fi bai yi ba ya dawo da takardar tsire, za a bashi? Ba za a bashi ba, kaga wancan sun fi shi, saboda su kowane ya tare da matarsa da gidansa da motarsa da rubutarinsa, shi ko duk baya samun wa'annan. To haka ɗan adam yake, in ya cika wannan alƙawarin yana zuwa za a bashi aljanna. Ni da ku sauran halittar, in ku bai cika ba sai ya fi su lalacewa. To shi ne min fadalillahi alaina wa alan nas. To da Ubangiji ya samo ya yi wa ɗan adam wannan, to kuma bai bashi haka ba. Tunda ya ce ya ɗauki amanar, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya haifce ya samar masa da sha'awa. Sha'awa aka sa wa mutum ita don ta yi masa aiki, sannan sai aka sa masa fi'ira, sannan sai aka sa masa irada, sannan sai aka sa masa shari'a. To shi ne addini. Gashi da sha'awa zai so abu, zai yi sha'awarsa, zai yi burinsa, sannan kuma gashi da fi'ira. Ita kuma fi'ira ita ce wani abu da Allah ya sa mutum sinadari wanda yake gane abu cewa daidai ne ko ba daidai ba ne. Duk mutumin da yi daidai ya sani, duk wanda ya kuskure ya sani, amma da me yake sani fi'ira ce, ba za ka iya taɓo ta a jikin ɗan adam a ce ga inda take ba. In mutum ya je aikata tafka-tafka, ko ba a gan shi ba a duniya, ba wanda ya taɓa ganinsa ba zai ƙara rayuwa cikin jin daɗi ba, domin kullum fitirarsa tana gaya masa baka kyauta ba. In ya yi daidai ya sani, to sai Allah ya sa wa ɗan adam wannan domin ya gane mahaliccinsa da ya masa alheri, ya masa ni'imomi. In ya bi shi daidai yake, in bai bi shi ba daidai yake ba, ya sani an sa masa. Shi yasa kana so ka ga yaƙi karilis, to a duba shakili lalatacce. Allah kiyaye mu. Yana zuwa yana sata, ko yana neman mata, ko yana shan giya, amma yana da abokin sa Quddus. Sai abokin sa wanda suke zuwa suke wannan aikin tare, sai ya ga kanwarsa uwarsa da uwansa da sai yana son zai aure ta. A duk dangin ba wanda zai yake shi fiye da dan uwansa take shaye-shaye. Saboda me saboda yana da fidira. Ta gaya masa wannan abin ba daidai bane. To Allah sai da ya sa wa dan Adam wannan fidira. Sai ya sa masa sha'awa. Sai kuma ya sa masa irada, iftiyari, zai iya zaba, zai iya bari. Sannan sai suka masa da shari'a. Sai ce ikaza kabar kaza. Saboda ka wannan sha'awar da wannan fitirar da wannan ikhtiyarin a kansa zai tafi akan shari'a. Ubangiji sai ce karka cirba, je ka nemi kuɗi ta hanyar halak, hanyoyin da na shar'anta. Idan riba ta taho, yana da sha'awar samun dukiya haga ta motso, sai fitira ta gaya masa in ka cirba baka kyauta mahaliccinka ba. Sai irada ta zaɓi rabu da riba, sai ya bata. A nan gurin ya yi ibada, sai Allah ya ba shi ladan sabiruna. Idan aka zo da sana'a ta halak, sai ya amfani da ita yi, sai kuma ya ba shi ladan shakiruna. To shi sa ce zalika min fadlillahi alaina wa alan nas, walakin aksarun nas la yashkuruna. Mutane ba sa godewa Allah, wannan shi ne tauhidi. Sai ce ya sahi bayyana sujin, ya ku abokaina na zaman kurkuku, a arbabun mutafarriquna khairun, alloli barkatai su ne suka fi amillahul wahidul qahhar, koko Allah makadaici alqahhar mai rinjaye wanda ya fi ƙarfin kowa ya rinjayi kowa. Yau ɗin nan ka fita yanzu daga nan kanmu, ka fita bakin titi za ka ga wani a hais, wani a taxi, wani a babur, wani a ƙasa, wani da kaya, wani yana turawa, wani ya kasa, wani ya ɗaure, duk gashi nan za ka ga tsuntsaye sun fita suna shalaleko a sama, suna dira suna ƙoto, za ka ga dabbobi suna ta watangaliriya suna yawo suna fusgar abu, na dawa masu farautar abu suna fita su yi farauta, masu cin ganye suna ci. Duk abu guda ɗaya ne yake ɗawainiya da kowa, shi ne ciki. Da shi Allah irin jayi kowa, duk halitta da tsoro ko kiwa shi kawai gani sai ga ka yadda wani abu kuli-kuli sai ga ya fito, yanzu kwarkwasa so da ciki. Wannan da shi Allah irin jayi dukkan halitta ya tsora wa kowa cikinsa, ba wanda ya sai da Allah na yi tawaye ba zan bi ka ba, dole sai sai ya bi. To shi ne alƙahari kenan. Iya wannan kawai aka bar halitta ta san an fi ƙarfin ta fita isa komai ba. Sai ce mata abuduna min dunihi, duk abin da kuke bautawa ba Allah ba, ba komai bane illa asma'an samaitumuha antum, kula asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum, da ku ne da iyayenku kuka sa musu suna. Ma anzalallahu biha min sultani, Allah bai saukar da wata hujja akan ta ba. Inil hukmu illa lillah, ba wani hukunci wanda za a yi amfani da shi ya amfani, illa lillah sai ga Allah. Amara Allah ta'budu illa iyahu, ya umarni ba za a bauta wa kowa ba sai shi. Zalika ad-dinul qayyim, wannan shine addini madaidaici. A wani guna ce zalika dinul qayyima, dinul qayyima dini din babu alif da lam, kuma qayyima sai a sa an sa alif da lam kuma a sa ta, wato zalika dinul millatil qayyima, wannan shine addinin tafarki wanda yake daidaitacce. Nan kuma shi kansa addini yace zalika dinul qayyim, wannan shine addini daidaitacce wanda yake addire, babu wani guri da ya karkace ko ya zobe a cikinsa. Walakinna aksarun nasi la ya'lamuna, sai dai mafi yawan mutane ba san haka ba. Sai ya sake sai ya sahi bayyana sujin, ya ko abokaina na zaman kurkuku, amma ahadukuma, sai shi ɗaya daga cikinku, sai ya saki rabbahu hamra, za a sake shi zai je ya ci gaba da nan nagin giya, ci gaba wa sarki giya na sha. Wa ammal akharu, amma ɗaya daga cikinku, fayusulabu, za a je a tsire shi ne, fata akulu tsiru min ra'asihi, tsuntsaye za su dinga tsattsaga kansa. An gama. To a nan bai ce masa kai za a yi maka wanka ka koma ka ci gaba da ba wa sarki giya ba, kai kuma za a je a tsire ka bai faɗa ba. Saboda rahama irin ta annabawa, sai ce ɗaya a cikin ku bai ƙayyana shi ba, ɗaya a cikin ku za a masa wanka koma shin ba da giya, ɗaya kuma a cikin ku za a tsire shi, saboda haka kowa sai dai dinga jin ko ni ne wannan ko ni ne wannan, amma bai fito ya ayyana wata ba saboda jin kai. To da ya faɗa shi ce qudiyal amru allazi fihi tastaftiya, sun game da matsala kenan, mai albarma a gurin Allah ba a yi masa kalubale, in yanki sai ta yanku kawai, sai ce abin fa da kuka faɗan nan na gaya muku ya tabbata an gama, mu ba abin da zai janye shi. Haka ko ta faru, kana jimawa sai aka shigo cewa an gano ba ka laifi ko mu aiki, sai kuma aka fita da shi sai aka tsire shi. To tsirewar waɗansu ba su san yadda yake salbu ba, lalace an yi kattalu a yi sallabu, salbu waɗansu suka ɗauka hazara ake zuwa irin tamba a fiƙe ta ɗina a ɗauko mutum ta dubararsa a tosa shi ta shiga cikinsa sai ta ɓullo ƙirji, to ba tsire mutum ba kenan. Tsirewa salbu shi ne za a samu irin wannan azarar sai a kwantar da ita, sai kuma a samu wata a gice sai a ɗaure ta a jiki, in aka gice ta a jiki aka ɗaure sai kuma zo a kwantar da mutum a rigingine a jikinta, fitar doguwar babbar ita ce za a ɗaure cikinsa da ƙafafuwansa da wuyansa a jiki, ɗaya wadda aka gindaya ita kuma ita za a ɗaure hannunsa na dama a jiki da na hagu, haka shi ne irin wanda kake ganin giciyar nan. To haka ake yi, in aka yi masa wannan aka gama, to sai kuma a zo sai a dire ta, kan yana ƙasa ƙafafuwansa na sama, in ya samu ƴan mintuna ciki ne sai mutu sai a ɗauke shi, shi ne salbu. To in an gama na ku sai a da kuma ya mutu sai a zo a tsaye da shi a tsaye, kuma sai a bar shi saboda ya zama darasi ga waɗansu su gani wani duk wanda yi haka za a masa sai a bar shi. To suna aka zo aka yi masa wannan, tsuntsayen kuma suka dinga zuwa suna tsattsagarsa, sannan kuma ana barin mutum ne daidai da yanayin zafi ko sanyi, shi ma aka tsira mutum ɗin adadin kwanakin da zai yi ana zafi ba a barin sai daɗe, saboda sai kumbura yi wari, in kuma ana sanyi ne sai a bar shi ya ɗan kwanaki har ya zama darasi ga waɗansu sannan a cire shi. To wa qala lil ladzi zanna annahu najin minhum uzkurni inda rabbik, sai ya gayawa wanda ake zaton shi ne zai tsira, wanda aka ce shi ba zai za a sake shi koma aiki, sai ya ce da shi in ka je ka tuna wa sarki ka ce ga wani bawan Allah da aka tsare shi a kurkuku don zalunci. To anan shi ne hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabina, abinda abraru kubutattu suka yi wa Allah ya ce ni'mal abdu, in muqarrabi sai a cire shi don me kai, to shi muqarrabi ne, muqarrabi ne abinda in abrari ne suka yi sai Allah ya ce madalla. To amma shi mai daraja irin wannan da irinsa ma zuri'arsa irinsa annabi Sulaiman alaihi salam, ana cewa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab, yana da shiga da matsayi a guina na da fada. To balle kakansa karimun ibnu karimin ibnu karimin ibnu karim, sai ce tunawa sarki ana yana faɗar haka ya fita aka kai shi, to fa an saho shaidanu zikira rabbihi, sai shaidan ya mantar da shi ya tunawa sarki cewa ai akwai wani bawan Allah mutumin kirki a kurkuku sunansa tsari na shari'a ba a cewa sai Allah ya sa na manta, sai dai shi a ce shaidan ya mantar da ni ba Allah ya mantar da ni ba, haushe da yawa yana kuskure in yana magana ya manta, sai ce sai Allah ya mantar da ni, Allah ba a danganta wannan gare shi. Shi yasa kisa annabi Musa alaihi salamu da bawan Allah nan na gari, kaga da aka zo sai ce ma an sanihi illa shaidanu an azkurahu, ba wanda ya mantar da ni sai shaidan akan na tuna. To shaidan ake danganawa mantuwa, sai ce shaidan ya mantar da shi ya tunawa ubangidansa sarki cewa akwai wani bawan Allah da aka zalunta, sakamakon haka fala bisa fi sujini bid'a sini, annabi Sulaiman Yusuf alaihi salam sai ya zauna a kurkuku shekaru da yawa. In aka ce bid'u a larabci yana iya ɗaukan uku, yana iya ɗaukan hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, amma baya kaiwa goma. Ko ka ce bid'u ko ka ce nayifu, da bid'u da nayifu kusan sai dai a wajen malaman na hau da larabci shi ne suna da ɗan bambanci wataƙila kaɗan tunda ba muhallin abin ba ne na. Amma ya zauna shekaru sun kai uku, sun kai bakwai, sun kai takwas, sun kai tara, amma bai wuce haka ba. Sakamakon wannan kalmar da ya ce a tuna wa sarki ni, Ubangiji sai ya kauda wannan abin, shedan ya zo ya jefa mantuwa, sai da ya zauna shekara kamar tara a ƙara a cikin kurkuku kafin kuma Allah ya kawo yadda zai fita nan. To sai Mashhad na 12, wannan an gama da wannan Mashhad ɗin. Amma abin da yake cikin wannan, Annabi Yusuf alaihi salam ya nuna mana idan za ka yi yara to ka samu gaba. Kar ka zo ana cikin abu babu gaba ka tsunduma ka ce yara za ka yi sai a samu karara. Duk abin da kake so ka gabatarwa da mutane na gari ko kuma mugun abu kake so ka raba su da shi, to bari gaba ta samu. Annabi Yusuf alayhi salam ya shi kurkuku tare da waɗannan matasa guda biyu, amma bai musu magana ko ɗaya ba. Ija hankalinsa akan kafirci, i nuna musu sulbu da shi, i nuna musu tauhidi, duk bai yi ba. Sai da ya samu gabar da su suka zo suka yi masa tambaya suna neman fassarar mafarki. To bai fara masu fassarar mafarkin ba sai da tukunna ya gabatar da saƙon da yake gabansa da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala da yake kansa. Sai da ya gabatar da wannan tukun, sannan ya samu gabar da kuma ishigar musu da abin, wato sannan ya gaya musu abin da suke so. A nan gurin karatu ne a kanmu ila mulkiyama, cewa duk mutum muddar ina rayuwa akwai haƙƙin Allah a kansa, kuma duk